من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكين يبود أبو دياس تبتع ألا مدوك كن سركي ميكوا ميكومي فلنتكين إيكون سادة قدرا وسا ya nuna mana wannan yammaci na Asabar daren Lahadi 27 ga watan Safar Hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 24 ga watan 9 miladiya shekara 2022 amma Allah cikin ikon sa da kaddarawarsa ya sake hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya masa rahama kamar yadda aka sani bayan kammala karatu a cikin Ahkamul Jana'iz sai gashi mun shiga cikin Bida'ul Jana'iz a karatunmu da ya gabata mun kai karshen karatu ne akan bid'o'i da ake samu a wurin yi wa mamaci likafani da kuma bid'o'i da ake samu a wurin fito da mamaci daga gida da bid'o'in da ake samu a can makabarta din idan aka je binne mamaci kallan mun kawo bid'o'i da dama wala Allah wasu daga cikin su akwai su anan ko akwai birbishin su anan wasu daga cikin su kuma sai dai mu karanta a karance a yanzu dai kan babu su ba mu san abin da gobe ko jibi zai haifar ba wanda muke da su anan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara kashe su wanda kuma ba su zo muna anan ba muna roƙon Allah ya ƙare muka da masu shigo al'amari na bid'a matukan ga ainihin bid'a to ba yadda za a yi addini ya je manufa gaya na ainihin masu kikiro bid'a shine su mantar da mutanen sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaran mutane sun waye gari sun manta da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kwata-kwata sun manta da addinin kenan sun yi watsi da addinin kenan Allah madaukakin sarki ya kare mu a yau zamu shiga malazi muna bayani waɗansu ko kuma kaɗan daga cikin bid'o'i da ake samu a wurin yi wa mamaci sallah nan ma ana samun waɗansu nau'uka na bid'o'i waɗanda abubuwan da ba su da asali ko dai a littafin Allah madaukakin sarki ba su da asali ko dai a sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wala Allah wa'ansu daga cikin su suna da asali amma asalin bai inganta ba da aka samu ko dai hadisi da'ifi ne ya tabbatar da shi ko kuma hadisi maudu'i ne ya tabbatar da shi ala kulli halin duk yadda yake sunna ba ta tabbatuwa sai da ingantaccen hadisi sai da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin da ya zama ijma'i ne bayan wucewar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda abin da yake ba haka ba to ba zai zama ainihin sunna ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu zamu tashi a nan ba na 71 inda yake cewa as-salatu alaiha bana sallah akan gawa a irin nawo bugun shahi na 252 malai yake cewa as-salatu alaiha bid'o inda ake samu a lokacin da ake wa gawa sallah abu na harko a wannan babin ko namba na 71 daga harko malai yace as-salatu ala janaizil muslimina allazina matu fi aqtarul ard salatul ghaib ba'da al-ghurub min kulli yawm yana daga cikin bid'ar da ake samu akwai abin da ake cewa salatul ghaib ma'ana sallar da za a yi wa gawa a inda ba nan ne gawar take ba misalin mutum ya rasu a Kano a yi masa sallah a nan wara ba tare da cewa an zo da gawar ba ko mutum ya rasu a Birnin Kebbi amma kuma a yi masa sallah a nan wara ba tare da an zo da gawar ba wannan ita ce ake cewa salatul ghaib ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Najashi ya rasu a kasan Habasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbansa bakin gari ya yi sahu da su ya masa sallah har ma a cikin ruwa ya cewa ya masa kabbara hudu to kaga ainihin salatul ghaib din ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma mene wani ne malin ya kawo anan wanda akwai waɗansu sun ɗauki wannan al'ada ne cewa idan mutum ya mutu a wani wuri can sai su mai da shi wata ibada ce bayan haduwar rana sai su je su yi masa sallah salatul ghaib kenan misalin ya rasu a Kano an riga ma ake yi masa sallah an riga an binne shi ɗauka ma ba a yi masa sallah a nan ba a can ba nan aka yi masa sallah salatul ghaib to amma inda matsalar take sai a mai da abin kowane faduwar rana a yau asabar idan rana ta fadi sai a je a yi masa sallah gobe lahadi idan rana ta fadi sai a je a yi masa sallah jimili ta ne idan rana ta fadi sai a je a yi masa sallah abin sai kullum sai a yi ta yin sallan kullum kullum to wannan ba ma a yi ta yin kullum kullum ba a tabbatar da cewa an ma riga an yi sallah a sake maimaita shi bai tabbata ba a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to balle a yi ta maimaitawa kullum kullum shine malam ya kawo wannan cewa wannan bid'a ce ba ta da asali a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi ta maimaita salatul ghaib kowane faduwar rana kamar malam yake cewa an samu ya samu wannan ne a cikin littafin da ake cewa al-ikhtiyarat shahi na 53 akwai shi kuma mai madkhal ibnu haji ya zo da shi a littafin sa juz'i na 4 shahi na 214 da kuma a cikin littafin as-sunan an zo da wannan a matsayin bid'a ce a shahi na 67 to wannan dai sallar da ake cewa salatul ghaib maimaita shi bid'a ce ba sunna bace musamman ma a ce maimaita sallar kullun amma ita salatul ghaib din sunna ce wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a maimaita kullun kullun a ce ai ta yi musamman ma a keɓe lokaci cewa bayan faduwar rana ai ta yi to wannan ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bid'a ce wadda ba ta da asali a cikin addini sai abu na gaba ma'ana na 72 as-salatu ala al-ghaib ma'al ilmi annahu suliya alaihi fi mawtinihi to shi ma wannan yana da alaka da salatul ghaib din ne shi ma yana daga cikin bid'a mutumin da aka san cewa a inda ya rasu ai masa sallah, sannan wasu kuma a wani wuri su ce za su yi masa salatul ga'ib, shine malam yake cewa shi ma wannan nau'i ne na bid'a, saboda ba a samu haka ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salatul ga'ib shi kamar yadda muka faɗa sallah na ainihin Najashi, ya tabbata a can Habasha ne babu wani musulmin da ya masa sallah a can. Saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabban sa suka fita bayan gari a Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je masa sallah. Saboda haka wannan ita ce sunna da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan da mutum zai mutu a wani wuri a yau inda ake da tabbacin cewa ba a yi masa sallah ba, to shikenan sai a masa sallah. Kamar irin wagga musiba da ake ciki ainihin a yanzu, mutum ya samu kansa cikin daji a je a kashe shi, ka san akan samu wa'ansu gawaki a daji an riga an kashe su, ba ma magana a yi musu sallah ba, ko a je a ɗauko su ma aiki, sai dai su ruɓe a can, su zagwanye a can, kila ma ainihin kasu suwan su rududduge a can daji ba ma wanda ya sani. To kaga irin wannan an tabbatar da cewa ba a yi wannan sallah ba, idan ana da tabbaci. To kaga don kana nan wara, duk inda ya rasu ko a Maiduguri ya rasu, kuna nan wara, kuna iya haɗuwa ku yi masa sallah, wannan salatul ga'ib ya tabbata akan haka. To amma matsalan inda ake magana a nan, ya rasu a wani wuri, doka ya rasu a Birnin Kebbi, ya rasu a Kano, ya rasu a ina, a ibadan ne a ina, tabbatar da cewa kasan dai ba yadda za a yi a ce mutum ya rasu a garin Kano ko a garin Birnin Kebbi ko kuma a gari dai na musulmai a ce an je an bi ne shakaran ba a yi masa sallah ba, kasan yana da kuma an san musulmi ne, kuma ainihin akwai waɗanda tabbas sun tabbatar da cewa shi musulmi ne, to yana da wuya a ce kan ba a yi masa sallah ba. To kaga anan ba za kai nan ba za ka tashi ka ce za ka yi masa salatul ga'ib ba anan, musamman ma in ka tabbatar da cewa ma can an yi masa sallah, ka zo kai sallah nan salatul ga'ib, to ba kai koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar da yayi, yayi ta ne ga wanda ake da tabbacin cewa ba a yi masa sallah ba, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa sallah. Na'am. Idan mutum dole sai an tabbatar da cewa ya mutu. Ai mutum ba a yi masa sallar gawa sai an tabbatar da cewa ya mutu. Saboda haka muddin ana taraddadi cewa yana raye ko bai raye, to ba za a yi masa sallah ba tun sai lokacin da aka samu tabbaci, ko dai ta labari ya iso cewa lalle tabbasuwa ne an kashe shi kuma ba a yi masa sallah ba, to wannan sai a zo a yi masa ainihin sallah. Amma matukan babu wannan ainihin tabbaci, eto ai har yanzu dai ba a tabbatar da cewa dai ya mutu ba, to matukan ba a tabbatar da cewa ya mutu ba, to kaga ba za a yi sallar ba, sai an tabbatar da cewa me ya mutu din, sannan dada ainihin me a yi masa sallah. Wannan duka abubuwa ne na umurni wanda Allah madaukakin sarki ya bayar, wanda shari'a ta ce a yi wa mutum ainihin sallah. Amma kai ka tabbatar da cewa wani kan za a same shi kwata-kwata zai mutu har kuma a je lahiran ma ba a yi masa sallah ba, to amma menene yanzu amfanin sallan? Saboda Allah ya bada umurni cewa yi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta cewa a yi. Saboda haka duk wanda aka tabbatar da cewa ya mutu, hakki ne akan musulmai su yi masa sallah in sun tabbatar da cewa ya mutu, ko yana nan ko bai nan, matukan sun samu tabbacin cewa ya mutu, to dole ne hakki ne akan su su yi masa sallah. Idan ba su da tabbaci, to kaga hakkin bai doru akan su ba kenan, yanzu babu tun a yi masa ainihin sallah, dole dai sai an tabbatar da cewa tabbas din ya mutu, sannan za a yi masa sallah. Saboda haka kenan, to shine nan malam yake cewa yi masa sallah bayan an tabbatar da cewa inda ya rasu din a yi masa sallah. Sannan wa'ansu mutane ko wani mutum ya zo ya ce ya masa sallar ga'ib a wani wuri na daban, to shi ma wannan ainihin mai bid'a ce wadda ba ta da asali a cikin littafin Allah. Sai malam yake cewa ka dubi matsala ta ainihin 59, za ka ga ya yi bayani dangane da ainihin wannan fakra asabi, ma'ana fakra na bakwai, sakin layi na bakwai a can, za ka ga ya yi bayani ainihin a kansa. Saboda haka ana salatul ga'ib ne ga wanda aka tabbatar da cewa ya mutu, aka tabbatar da cewa ba a yi masa sallah ba, da sai a yi masa salatul ga'ib, da inda ainihin musulmai suka samu kansu su yi masa wannan sallah. Amma in babu tabbaci, to ba za a yi ba. in an tabbatar da cewa ai masa sallah a wani wuri to ba za a yi ba, wannan tace kaida. Sai abu na gaba, abu na 73, malai yace qawlu ba'dihim 'inda salati 'alayha, akwai wa'anda a lokacin da ake wa gawa sallah ko bayan an gama wa gawa sallah, yana daga cikin azkar da suke yi, suka ce subhana man kakhara ibadahu bil maut, sarki ya tabbata ga wanda ya rinjayi bayan sa ta hanyar sunya musu mutuwa, wa subhanal hayy alladhi la yamut, sarki ya tabbata ga rayayyen nan wanda baya mutuwa, suna wannan a lokacin da suke sallar gawa, walau lokacin da ake sallar, walau bayan an gama sallar, walau kuma kamin ai sallar gawan, suka yi wannan azka. To yin wannan zikirin shi karan kansa ma ainihin bid'a ne, saboda babu wata ruwaya da ta zo wadda ta nuna cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi haka ko ya koyar da haka. Babu wani ruwaya da ya zo cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon ko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan azkar din a lokacin da ake rakiyar gawa ko lokacin da ake wa gawa sallah ko baya an kammala wa gawa sallah. Babu wani abin da ya zo wurin wata ruwaya da ta zo akan haka. To saboda haka yin sa a yanzu bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan wucewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba tare da an samu haka daga gare su ba, to wannan yin sa bid'a ce, ba sunna bace. Saboda haka da lafuzzan ainihin kalmomin da aka yi amfani da su, su ja hankalinka kana ganin kalmomi ne masu kyau. Sarkake Allah ne madaukakin sarki, yi masa kirari ne, dukkan wannan ba shi bane ake lura akan abin da ya shafi ibada, ana lura ne da cewa wa yace ayi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi, ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi suka koyar da haka. In dai babu wa'annan abubuwan gaba ɗaya, to duk yadda lafuzzan suka yi dadi, duk yadda ainihin lafuzzan suka kunshi kirari ga Allah da tsarkake Allah madaukakin sarki, ba za a yi ba. Saboda akwai abubuwa da yawa wanda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya koyar yace ayi, saboda haka kuma ba ma za ka iya yin su gaba ɗaya ba, sai dai ka yi abin da za ka iya yi. To me na tsallake abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar zuwa ga wani abin da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba? Kuma illar abin ka, bayan da muke faɗa kowane lokaci, ba yadda za ka yi ka riki wannan da bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka rike shi kai ta yi, face sai shedan ya mantar da kai da wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. To kaga babban illan bid'a ke, ba yadda za ka yi ka riki bid'a. Dole duk inda aka kawo bid'a, to a wannan wurin sai an ɗebe sunnan da ke wannan wurin, don ba su haɗuwa a yi ta yinsu lokaci guda. In dai kaga aka kawo bid'a, to sunnan da ke wurin ne aka ɗauke, shi yasa bid'a ta samu gindin zama a wurin. In ba haka ba, ba za ta samu gindin zama a wurin ba. Kamar yadda duk inda kaga sunna ya samu ƙarfi, ya samu gindin zama, an kore bid'a ne daga wurin, shi yasa sunnat ta samu gindin zama. Abubuwa ne guda biyu waɗanda ba su ainihin haɗuwa a lokaci guda, kuma ainihin a wuri guda. Dole sai gudan ya kore ɗaya. Saboda haka in sunna ta yi ƙarfi sai ta kore bid'a, in bid'a ta yi ƙarfi kuma sai ta kore sunna. Allah madaukakin sarki ka kare mu. Saboda haka malam yake cewa idan ka duba a cikin as-sunan wa mubtadi'at, za ka same shi a shahi na 66, ya zo da shi akan haka. Anan ne ma malam shi ma ya tsiro akan haka. Abu na hudu, rana 74, wanda wannan kam hatta mu anan muna yin sa, shine malam yake cewa naz'ul na'lain inda salati 'alayha walau lam yakun fihi ma najasatun zahira thumma wuqufu 'alayhima. Abubuwa guda biyu ne malam ya hada ainihin anan. Abu na hulko ɗebe takalman tukun, a lokacin da za a yi wa gawa sallah, matukar takalman babu da ba sa tare da najisa, babu wani dalili na cewa za a ɗebe takalman. To kaga yanzu akasin abin ne yake faruwa mu a yanzu anan. Yanzu ɗebe takalman ma mu anan ba shine abin mamaki ba. Menene abin mamaki? Yin sallar da takalman, koda ko takalman ba sa ɗauke da me da najisa. Ba ma maganan cewa takalman da take ɗauke da najisa, wannan ƙararar yake cewa bai yiwuwa kai sallah da wani abu a jikinka da ke ɗauke da najisa. Wannan an riga an san wannan. Amma ana magana ne za a yi sallar gawa, ka dubi kasar takalmanka babu najisa a ciki. koko a'a ka dubi kasan ta kalmar ka akwai najisa amma kuma ka goge shi a kasa najisan ya share gaba daya to wannan sunna shine kai sallah da wannan ainihin takalman amma ɗebe takalman shi karan kansa babu dalili to sai mallan yake cewa bayan ɗebe takalman kuma amma kuma sai ka zo ka aza kafanka akan takalman a gane abin da ake nufi yanzu takalman baka sa su bane a kafa ka ɗebe su amma kuma sai ka hau takalman ka tsaya to kaga me yake nan kaga an yi ba ai bace kuma asalin ma a ɗebe takalman ma babu wani dalili da ya nuna cewa a ɗebe takalman inda umarnin da aka bada ko a sallan jana'iza ko a sallan farilla da sauran nafilfili shine idan za ka yi sallah ka dubi kasar takalman idan yana da najasa sai ka ɗebe idan baya da najasa alal akallan ya halatta ka yi sallah da shi la mas'ala maslaha ce ake duba aka waye gari masallatai mu gaba ɗaya in za a zo a ɗebi takalma saboda na harko dai tukun yadda aka kawata masallatayyar ba zai daidai da a yi ta shigowa da takalma a ciki ba sai kasance mai an ɓata ainihin mai masallacin kuma da ainihin da kazanta to kaga wannan kawai shine kila maslahar da malamai ke duba ko kuma maslahar da ake duba shi yasa ake ganin babu wani dacewa cewa a yi ta shigo da takalma masallaci wannan akan abin da ya shafi masallatayya kenan an yi musu fulo ko an yi musu tiles an sanya musu carpet da dai sauransu inda za a ba kowa a ce ya shigo da takalma to kaga babu amfanin sa carpet din babu amfanin sa ainihin tiles din kai tata ma fulo din babu amfani a sa shi amma da aka dara cewa masallaci ne wanda ba a yi masa fulo ba ya shi ne a ciki kuma mutum na iya kiyayewa ya shigo ainihin zai shigo masallacin ya dubi takalmarsa ya tabbatar da cewa babu ainihin najisa a ciki to ba laifi bane don ya shigo da shi masallacin ya yi sallah saboda haka shi yasa yana da kyau musamman a gidajenmu musamman ma a waɗanda suke sallah ainihin a daji yana da kyau ƙwarai da gaske kana sallarka a daji ko da ba kai kullum-kullum ba wata rana kai kokari ka rayar da wannan ainihin sunnan yi saboda kada zuciyarka ta manta da cewa wannan sunna ce Allah akallan kila a daji kai ɗaya ne ko ma da kuna da yawa tunda dai akan yashi za ku yi sallah shikenan sai ka dubi takalman ko ku dubi takalman ku idan babu najisa a ciki to ku yi kokari ku rayar da wannan ainihin sunna ku yi sallah da wannan ainihin takalma din wannan abu ne wanda yake mai kyau amfanin yin haka shine cewa me zai tabbatar maka da cewa abin ya tabbata daga manzon Allah ya yi kuma ya taba da umniyoyi saboda a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah da takalmarsa Jibril ya zo masa ya zo ya ce ya ɗebe saboda wani dalili da malamai su ta saɓani a kansa bayan ya gama yake cewa sahabbansa ku me yasa kuka ɗebe takalmanku banda ainihin ruwayar da take nuna cewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yazo a sallah ya dubi ainihin kasar takalmansa idan babu najisa a ciki yayi sallah da su idan ma da najisa ya goga a kasa ya goge najisa din yayi sallah da shi kaga dukkan waɗannan abubuwan suna tabbatar da cewa halaccin yin sallah da ainihin mai da takalma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da shike ciki yanzu mun zo cikin wani yanayi ne wanda ba a shiga da takalma a masallaci saboda wata maslaha da ake gani to Allah akallan idan mutum ya samu da kansa ko a gidansa ko a daji da yake to yayi kokari ya tabbatar da wannan ainihin sunna lokaci zuwa lokaci ba lalle sai yayi kullum ba ko da lokaci zuwa lokaci ta tabbatar amfanin haka shine cewa abin zai zauna a cikin zuciyarka cewa dai fa abin sunna ne idan baka yi haka ba in baka hankali ba yau da gobe jibi da gata sai an zo an waye gari abin ya fita daga cikin zuciyarka ka manta da shi wata rana in ka zo ka ga wani na yi ko ba ma a masallaci ba sai ku yi ta rigima da shi sai ku yi ta faɗa da shi don sai ka ta cewa ya zo da wani abin da ma ba a sani ba saboda an manta da shi to amma yi lokaci zuwa lokaci shi zai tabbatar da abin a cikin zuciyarka ba za ka manta ba alal akallan ko da ka ga wani na yi zuciyarka ba za ta yi ƙaiƙayi ba ka ce ya zo da wata bid'a ko kuma ya zo da wani abin da yake ba a saba da shi ba wannan shine ainihin amfanin yin haka saboda haka yana da kyau ƙwarai da gaske a wurin sallar gawa ko wata sallah babu wani umunni da yazo cewa lalle lalle sai an debe takalma matukan takalman ba su tare da najisa illa kawai kamar da nake nana cewa maslaha ce aka duba shi yasa ba a shigo da shi a masallaci to amma duk inda ba masallaci bane musamman a wurin sallar gawa da ake yi da sauransu da yake galibi ana yin sa ne ainihin a waje a sama rairayi ma to kaga yin sallah da takalma a wannan wurin babu wani dalili da za a ce an hana illa kawai rashin mun muna cikin wasu al'umma ne waɗanda suke gaskiya ana da karancin karatu da kuma ainihin mai da hankali ga karatu din na tabbatar da cewa da yawa daga cikin mu nan hatta mu da muke halarta irin waɗanga karatu karanci karance an ba irin mun zo ga irin waɗanga karatun ba haka so da ya zaka samu amma an je sallah din ne sallar gawa kaga mutun ya sa takalma kai kile zakai ta jin kai kai a cikin me yasa zai sallah da takalma to saboda haka ba haramun bane shari'a ta halatta akan haka da sharadin in dai ba su tare da najisa in suna tare da najisa wannan bai halatta ba wannan kowa ya sani ba ma maganar takalma ko rigarka take da najisa ai kaga ba zakai sallah da ita ba haka hulakka haka duk abin da zake ya tabi jikinka in dai yana da najisa ba zaka yi ba to haka ma takalma ina da najisa ba a sallah da ita amma idan ainihin takalman ba sa da najisa ba laifi bane ai sallah da ita kai in baka yi ba to kada ka bari shedan ya rube ka kaji kana kyaman wanda ke yi kaji wanda ke yi bai daidai ba to wannan kwata-kwata mai tadabbaka shi lokaci zuwa lokaci wannan zai kare mu daga wannan sharri na ainihin shaydan barai da gaske shine malai yake cewa naz'un alayni inda sala alaiha walau lam yakun fihi ma najasatun zahiratun thumma wuqufu alaihima a debe takalman saboda ana saboda yana ganin cewa bai halatta ai sallah da takalma ba amma kuma ya tsayo akan takalman to kaga wannan bai yi ba wannan kaman tunka ne da warwara saboda haka bai yi ba haka wannan bid'a ce ba bai yi ba babu wanda zai ce maka idan kai sallah babu takalma ko kai sallar gawa babu sallah babu takalma kai bid'a ko kai haramun babu wanda zai ce maka haka nan amma kai da baka yi din kuma ka tabbatar da cewa a wanda yayi bai yi haramun ba bai yi bid'a ba bai yi abin da shari'a ba ta yarda da shi ba wannan idan da muna ainihin karatu kowane lokaci ana halartar irin karatu haka a bude littafi a ita karatu da dukkan irin waɗannan matsalolin sun kau amma saboda rashin karatu din abin da ya tabbata sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga ainihin me wani ya tuma can ya diri ya nuna cewa san kwata-kwata ba ruwansa da wannan bai da alaka da wannan ra'ayi ne na waɗansu mutane na daban a zammanta ba sallan jana'izar da muka je ainihin a makabarta a kwanaki na wata mata nan Yesu Abubakar Godabe wanda yana daga cikin abun ga nasihar da muka yi cewa mutane su yi kokari su kiyaye waɗanda ke gittawa a cikin kaburruka su bar gittawa da takalma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sauransu a lokacin da muka gama muna fitowa wani kawai abin da ke cewa to sai dai kowa ya nashi saboda shi bai yarda da wannan ba idan kowa kai kowa su ta yin nasu kawai waga saboda shi bai taba ma ko gittawa inda ake karatun irin waɗannan abubuwan ba waga matsalar kenan so wannan kada ka dauka cewa a dan bid'a ne wannan matsalar za ta same shi hatta duk wanda ainihin me aka haihe shi a gidan sunna ya tashi a sunnan matukan baya karatu wallahi wannan matsalar ma sai ya same ta duk baka karatu baka nazarin littattafan malaman sunna da sauransu to komin takamar ka da sunna wallahi wata kai ma sai ka buga sai kai fada da wani abin da yake sunna ne saboda baka zuwa makaranta ba komai bane za a zo wurin nasiha ayi bayanin sa a wani abin galibi sai in an zo irin karance-karancen da ake yi ne za a ci karo da shi bal ma zaka samu ainihin kila ma wani malamin ma da zai zo ya bude littafin yana karatun sai an zo wurin ne kila zai tuna ma da shi ya ma riga ya manta da shi saboda kar an zo wurin sai tuna da shi da sauransu to kaga wannan yake nuna cewa lallai ne dole matukan muna son mu rayar da sunnan matukan muna son mu yi gubar maya mu tabbatar da sunnan a kori bid'a to babban mataki na harko shine me ba ainihin karatu muhimmanci musamman irin waɗannan karance-karance a bude littafin wani malamin sunna da ya wallafa, saboda haka a bude a ta karatu, za ka yi ta ganin abubuwa, za ka yi ta mamaki. Wata ranar in aka karanta wani abu za ka ce ashe kana cikin halaka ne, to amma in ba a yi fa kullum ka shige shi cikin halakan ake. Saboda haka na uwa mu sani cewa dai bi takalma a wurin sallar gawa babu wani shari'a da ta nuna cewa lalle lalle sai an yi shi, inda ta bada cewa lalle sai an shi in yana da najisa, shi ma in yana da najisa in zai yi ka ainihin goga shi a kasa ya fita, shikenan ka gama ka tsarkake shi. Saboda haka sai kai sallah da shi. Wannan abubuwa ne, kuma abubuwa ne waɗanda zamu yi ta haɗuwa da tunda munan mun samu kanmu ne cewa babu bambancin tsakanin irin waɗannan mu'amala tsakanin ahlus sunna da waɗanda ba ahlus sunna ba. To kaga dole mu ta gamuwa da kalubale irin waɗannan abubuwa. Wani gawar za ka zo ga ɗan kila ɗan bid'an ne suka katutu a kansa, su suka fi yawa ba yadda ka iya. Ran da ka samu dama akan ainihin me na ainihin na ahlus sunna ne, san ma an jagorantar da kai, to a wannan lokacin sai ka faɗi abin da za ka faɗa, abin da ka fahimta cewa ainihin sunna ne. Ba lalle ba ne ka yi ta tunanin cewa in na faɗa yanzu kowa ya ce sadaka rasulul kari, a'a ba lalle ba ne. Kila ma lokacin da ka faɗa wani ya yi zagi, wani ya yi jafa'i, wani ya yi duk abin da zai yi, amma dai alal akallan dai an samu waɗanda waɗansu sakon ya kai musu, kuma sun yadda ya yi tasiri a cikin zukatansu, da shi kenan an samu ci gaba akan haka. Amma bayan haka to sai a samu, sai a zo a waye gari kusan kullun ana karatun, amma kuma karatun baya tasiri a wurin mutane. Abu na gaba shine na 75 malai ce wuquful imam inda wasl rajul wa sadr al mar'a, wannan ma yana daga cikin abinda bid'ar da ake yi. Idan an zo sallar gawa, idan limamin sallar ya fahimci cewa me mace ce, maimakon ya zo ya tsaya ainihin gawar ke ga ya zo ya tsaya ainihin daidai sai ce tsakiya, sai ce a'a tunda mace ce bari ya kauce ya zo nan daidai kusan wurin kanta, yana ganin hakan ne shi yafi, yana ganin haka shi ne dalili zai sa mutum ya tsaya tsakiyar ainihin mace. In namiji ne sai zai tsaya wurin tsakiya, amma in mace ce sai ya kauce wa tsakiyar sai ya zo wurin daidai kai. To dukkan wannan ma ainihin ba shi ne sunna ba. Abin da yake sunna shine in mace ce tsakiya, in namiji ne shine daidai wurin ainihin me wurin kai. Wannan shine sunna, wannan shine abin da muka karanta a baya. Shi yasa malam da zai da ya bayani suke cewa wanzur mas'alata, sai ka dubi mas'alata 73. In ka koma a mas'alar ainihin a can, a mas'alata 73 din zaka same shi mai shafi irin nawo ya duba ainihin shahi na 108, nan ne mas'alar take. Na so ne mu dan karanta shi kadan don ya sake fitowa hili sosai. Idan ka dubi wannan shafi na 108 wanda ke da irin nawo littafi din, wanda ke da ɗayan littafin in ya ga shafin sai ya bayani ma waɗanda suke da irin saboda su sauran gani. Mas'ala ta 73 in shahi ne shahi na 108 a nawo ainihin kaga da tare da cewa a baya mun karanta shi, amma saboda 141 ku a nawo 138 ga wanda ke suke da ɗayan littafin. Kaga malam da zai bayanin mas'ala ta 73 sai ya ce wa yaqiful imamu wara ra's rajul wa wasl al mar'a. Kaga akasin abin da suke ce cewa idan aka zo sallar gawa shi liman zai tsaya daidai, in namiji ne gawar zai tsaya daidai wurin kansa ne, in namiji ne, amma in mace ce zai tsaya daidai wurin tsakiyar ta ne. To amma kaga suna su al'ada sai ta akasa al'amari cewa in mace ce a tsaya wurin daidai kai, in namiji ne a tsaya daidai tsakiya. To kaga an yi akasin al'amarin ke. To shine malam yake cewa nan wa fihi hadithani, yace akwai hadisai guda biyu, al akalla bar mu karanta koda guda ne. Al awwal an abi ghalib al hayyat qala, yake cewa shahidtu Anas bin Malik, yake cewa wata na halarci inda Anas dan Malik salla ala janazatir rajul, yayi salla ga wata gawa namiji, fa qama inda ra'sihi, sai zai tsaya daidai wurin kansa, malai ce wa fi riwayati ra'sus sarir sai zai tsaya daidai wurin kan wurin gadodi inda ake aje kai na wurin gadodi sai zai tsaya daidai wannan wurin falamma rufi'a lokacin da aka gama sallah aka dauke wannan ainihin gawar yace ata bi janazati mura'atin min quraish aw min al-ansar sai ce bayan ayin gama sallar namijin sai aka dauke wannan gawar sai aka zo da wata gawa kuma sai ka sace gawar ta wata mata ce ta quraish ko kuma ainihin daga ainihin tabil ainihin ansar wannan shakka ne na mai riwayat fa qila lahu sai aka ce ma shi Anas din tunda saboda shi ya bada sallar aka ce masa ya aba hamza ya kai baban hamza hazihi janazatu fulan ibnatu fulan wannan gawan wance shi diyan wani fa salla alaiha kai salla kai mata salla fa salla alaiha sai mata salla sai ce me fa qama wasataha sai zai tsaya daidin ainihin mai wurin tsakiyarta kaga a wacce a lokacin da zai sallan waccan gawan namiji sai zai tsaya wurin daidin kai amma da zai ta macin sai zai tsaya daidai wurin ainihin tsakiyar wa fi riwaya a wata riwaya yake cewa inda ajizatiha a daidai ajiza shi ma yana nufin tsakiyar ta din ne wa alaiha na'shu ahdar ana ta an dauko ta cikin wani akwati wanda yake ainihin kore ko kuma makara wanda yake kore haka sai yake cewa wa fi na ala bin ziyad al-aladawi a lokacin da muka yi sallah din nan akwai wani sahabi da ake cewa ala dan ziyad al-adawi sai yake cewa falamma ra'aktilafu qiyamihi yayin da shi ala ya ga cewa ainihin ya akai shi Anas ya ga ya bambanta tsayuwar da yayi a wayannan gawakin guda biyu gawan namiji ya tsaya daidai wurin kansa gawan mace kuma sai zai tsaya daidai ainihin tsakiyarta da ya ga wannan ainihin sabanin wurin tsayuwa ala rajuli wa mar'a akan wannan namiji da kuma matar qali sai yake cewa ya aba hamza sai ya tambaye Anas sai yake cewa ya kai baban hamza yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu haythu kumta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayuwa kamar yadda ka tsaya wa min almar'ati haythu kumta a wurin mace ma inda ka tsaya mana a wannan tsakiyan Anas yake cewa qala na'am sai Anas yake cewa eh haka ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake qala sai shi wannan ainihin ala da ya tambaya sai yake cewa qali sai yake cewa faltafata ilaina ala sai ala sai ya ainihin me ya jiyo gare mu ma'ana shi wannan da ya ruwaito hadisin abi ghalib al-hayyat shi yake cewa sai shi ala sai ya juye waiwayo bayan ya tambaye Anas din cewa haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai Anas ya ce masa eh sai shi ala sai waiwayo zuwa gare mu fa qala ihfazu sai ce ni ku kiyaye kage nawa kage musu bayan cewa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya tambaye cewa haka ne manzon Allah yake yi sai shi Allah don ya karfafa wa mutane ce tabbas yadda yake ne sai ce ihfazu ku kiyaye ni ku kiyaye yadda Anas din ga yi kaga shine daidai to saboda haka ai wannan bayani na ƙara karanta wannan saboda hatta anan ma ana samun limaman da suke da wannan ainihin ne suke da wannan aqida suke da wannan fahimta akan haka cewa ummace ce za a zo a tsaya wuri daidai kanta ne dan namiji ne za a zo a tsaya wurin tsakiyarsa to wannan kwata-kwata ya saba wa abin da ainihin aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce hadisai ne guda biyu mun karanto hadisi guda wannan ma ya wadatar wa alaikum assalam na
kuma muna da nufin da sun yi da kuma da kuma gawa in yanzu za a yi masa bayani
in ba a masa bayani ba ma ya tambaya kore ya tambaya wace gawan namiji ne ko na mace ne ai kaga ai ba ma a wannan matsala ba kawai hatta ma mun da suka zo suka za su yi sallah ai ya kamata a sanar da su cewa ga wannan namiji ne ko ga wannan na mace ne ko a wurin addu'a kaga dole akwai bambanci kwarai abin da ya kamata ke to gashi ma mun karanta a hadisin ga na Anas ko da aka gawo gawar nabi ai bayani aka yi masa cewa gawon wance ce yan wani to saboda haka abin da yake kamata kenan lokacin da limai ya shiga gaba zai bada sallah in shi ya riga san cewa gawan mace ce to shikenan sai yayi bayani kuma cewa a to wannan gawan mace ce don a iya samun wani wanda shi kawai ya zo ya gitta ne za a yi sallah bai san gawa ko ta mace ce ba kada ka lura da cewa a to ai abu ne wanda yake da ayin rasul kowa ma ya san cewa ainihin gawar ta rasul wani zai zo wurin bai san kila zai gitta ne kawai ya ga za a yi sallar gawa shi ma ya alwallahi shiga za a yi sallah da shi bai san mace ce ko namiji ba kaga saboda haka sai ai bayani cewa gawar ta mace ce koko a gawar namiji ne idan liman da zai bada sallah shi bai sani ba ya tambaya saboda kiyaye waɗannan ka'idodi na
kaba aka sa wanda ake musamman da sallah ya zo da wanda aka sa saban wanda suna da shi amma kuma suna ba a yana tunta ba ma san da wace ne namiji ko wanda
to kaga ba ma bamban ba ma bamban eh kwarai
amma da su ko yuri da su ke da wannan
wa alaikum assalam ina da
mutane su na
da
shi ko kan wani ya za a yi saboda
wani
a'a
shi wurin addu'a ai duk idan aka hadu tsakanin namiji da mace duk akan gabatar da namiji ne eh saboda haka jam'in namiji za a gabatar da shi ina ba ta fahimta na zo ko abinda zaka yi tambaya ce wato sun hadu kila an sa namiji na an sa mace can da dai sauransu ya za a yi amfani da shi sai a lura da wani ne na kusa da liman na bari a gama bayani na tukun na ina ganin mai ashimawi ne ma eh kwarai saboda haka mai ashimawi ne ka wannan na
na
ai bayani ne aka yi nan yanzu cewa mai ishmawu ya kawo cewa tunda ita idan ka ci ainihin ita gawar karankanta a larabce tana daukan damirin mace ce to shikenan zai ka ci tunda baka sani ba na ba ta fahimta saboda haka ko lokaci ai Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Kun da kace din gawa ya yawa. Sai ko so mu ji addu'a sai ya amfani da wannan miji. Sai ya fari da kai da nan nawo.
Na'ami. Ah to ai wannan menene jam'in anan? Ai akwai bambanci ainihin akan haka nan misali ya misali kawo mana misali da za ka yi amfani da damirin mace ai kana son a yi tadbikin wannan ka'idan ne a wurin sallan gawa ko to misali kawo misali don sai ka kawo misali za ka gano cewa ma abin bai yi wa to ai abin da ni ka kawo yanzu na waccan ka'idan shi yasa na so ka kawo misali da kanka zaka fahimci cewa abin bai yi wa wurin addu'a din a'a ai mun fahimce ka ni na so ne ka kawo da kanka kai da ka kawo da kanka ma kai zaka ba kanka ansa cewa abin bai yi wa haka ne kaga dai bai yiwa ka ce Allahumma aghfir hunna to eh in ka ce kuma Allahumma aghfir laha ne ki ne zo to ga gani sai sa wannan ka'idar da ka kawo can ba za a yi tatbikin sa anan ba a takeice ke ni ka gane ku ba zai ba sai dai kai amfani da damirin ainihin mazadin Allahumma aghfirhum warhamhum wa'fu anhum har zuwa ainihin karshe din wannan shine abin da saboda rinjayar da mazadin bisa ga ainihin me mata a ka'ida na jami'i wani bi akan rinjayar da maza akan ainihin mata shi fi yawa ma in aka zo abin da ya shafi masu hankali da marasa hankali sai a rinjayar da damirin masu hankali kaga duk wannan shine abin da yafi yawa a cikin Qur'ani ma zaka yi ta gani irin wannan abu saboda haka sai ka rinjayar da damirin maza din shi yafi eje shi mai Ishmawi da yazo da aka yi bayani nan ya zo ne cewa idan ka rasa kowace irin gawa ce to sai kai sai kawo cewa to tunda gawa asalin gawa lafazin gawa ma a larabci mace ce to sai kai amfani da wannan lafazi a gane ku amma suna jami'i kan to yin amfani da lamirin jami'in maza shine abin da mutun zai dishi na eh fada daidai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a cikin zukatan mu kuskuren da muka yi kuma muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya gane da mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata